بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da haduwa a wannan rana mai albarka, daya daga cikin rana masu daraja a wannan addini, kuma muna gode ma Allah maɗaukin sarki da ya kirga mu a cikin waɗanda fuskokin su za su halarci wannan yini, ba dan dabaran mu ba ko iyawan mu a lokacin da wasu mu a yau ma an yi jana'izan su sun koma ga Allah subhanahu wata'ala. Ko shakka babu wannan ni'ima ne mai tarin yawa wanda ya kamata mu gode ma Allah a cikinsa, sannan kuma muna roƙon Allah ya ƙara mana daga cikin falalansa. A bisa al'ada na wannan lokaci akan yi tunatarwa gabanin isowar limami, wanda kuma aka bani umarni akan cewa lallai in zo in gabatar da abin da ya sawwaka daga gare ni. Ban tsara wani abu na kai tsaye wanda nake tunanin in yi magana a kansa ba, illa iyaka wasu abubuwa da suka darsa su a tunanina, kuma nake fata nake kyautata ma Allah zato za su taimaka mana wurin guduwa tare domin mu tsira tare. Kamar yadda muke gode ma Allah ta'ala da yi mu a matsayin musulmi, Allah ta'ala ya yi mu musulmai kuma bai kyale mu hakanan ma, kuma Allah ta'ala yana ƙaunanmu fiye da dukkan wani zai ƙaunaci wani abu wanda ba Allah tsakaninsa da bawa ba. Wannan ya sanya Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa dukkan hanyoyin da za mu ci nasara a duniya da lahiranmu. Baya ga haka kuma bai ƙyale mu ba har sai da ya saukar da littafin da shi zai jagoranci yanda za a yi mu ci wannan nasara. Allah na da iko na ya ba mu ilimi, don shi ke ba mu ilimin ma asali. Amma duk da irin ilimin da yake ba mu bai kuma kyale mu a zube ba har sai da ya aiko da wanda zai taimaka mana wurin fahimta abin da yake so ya yarda da shi da kuma samun nasara. To rayuwar duniya sanannen abu ne, tana jujjuyawa. In yau ana dariya, gobe za a iya yin kuka. Wanda kaga yau yana kuka, gobe kuma Allah zai iya sa shi kaga yana dariya. Wa annahu huwa adhaka wa abka, har lokacin da ma wani ke dariya a lokacin wani kuka yake yi. Sanda wani ya ƙoshe wani na cikin yunwa, lokacin da wani ke samun ƙarfi a lokacin kuma wani rauni ya riske shi. Sai wa musulmi, dukkanin waɗannan yanayi da muka ambata da Allah subhanahu wata'ala yake sanyawa, akwai hikima a cikin yin haka, domin Allah bai taɓa yin abin da babu hikima a cikinsa ba. Ko abu ya yi daɗi ko bai yi daɗi ba, akwai dai hikimar da Allah ya sa wannan abu ya kasance. To babban abin lura shi ne, duk da Allah ya gama waɗannan, a ƙarshe sai ya ce ya mai da rayuwa ta zamto jarabawa. Don ya ce allazi khalaqal mauta wal hayata, sai a gaba ya ce me, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ya ce mun sanya rayuwa muna sane za ka taso tun babu ƙarfi. Allahu alladhi khalaqakum min da'fin, ko an haifi mutum cikin rauni, fanka wannan ba za a iya kunna maka ba ko mun zafi in kana jariri. Thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa, bayan wannan raunin sai aka ba mutum ƙarfi uruci dangin hauka, lokacin da ake ganin kawai in ma ba a yi ba ba a so ba ne. Za ga matashi zai ɓallin riga a layi kawai yana ba wani waye waye, a ba shi hanya ko mutum ya ga duhu, kawai yana ganin wannan gashi nan muna ganin halin da ƙasarmu ke ciki a yanzu. Duk da irin waɗannan ake amfani, ana ribatan ƙuruciyar matasa, ana sanya su abin da ba zai haifar da gobe mai kyau. To wannan dama ce Allah ya bayar. amma mu san mu ga yuwana matasa kuma mu sani tunda mun ce jarabawa ce zamu zo kan gaba Allah fa zai tambaya game da wannan matakin rayuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani bawa da kafarsa za ta gusa a gaban Allah ranar alkiyama hatta sai an tambaye shi game da abubuwa guda hudu daga cikin waɗannan abubuwa hudu akwai an umurihi amma rayuwar gaba ɗaya sai an bincike ta an tambaya game da ita Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa an shababihi khassa sannan za a keɓance ƙuruciya a ce ya ta ƙare saboda wannan ne ƙarshen opportunity da aka baka a bangasa to wannan matakin da Allah ya ce mun halice ku Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin ya halice ku daga rauni thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa bayan rauni aka samu ƙarfi ana cikin haka kuma za a sake dawowa baya yace thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba ana cikin ƙarfin sai ka jana ka kiyaye man gyada da yawa ka rinka yawan bacci ko ka aje carbohydrate ka fara dieting ka fara kaza da komai kana ci amma zan fara shata maka layi to duk akwai wani process ne wanda Allah ya sa wanda za a je a cimma wani abu duk in mun kalli wannan ya isa mai hankali yayi tunani a cikin su to a ƙarshe idan duk waɗannan abun sun faru Allah ya ce jarabawa ce ya halicci rayuwa da mutuwa dan su zamto jarabawa mutuwa kam jarabawa ce ga dukkan mutum ba ma musulmi kadai ba yau kana raye da mutum gobe kuma a ce da hannunka zaka sashi a cikin kabari duk yanda kake san shi duk yanda kake kaunan shi kuma gatanka gare shi shine dai ka sashi a kabarin nan tunda ba wanda za a so ya mutu a bar gawarsa a walakanci to wannan jarabawa ce kamar Allah na cewa da kai ne ka fa shirya taka tana tafe ina gaya maka ne in ka san muna da matsala da kai ka gyara in ka san baka mun da'a to ka fara da'a in ka san kana mun laifi to ka tuba zan karbe ka dan musasanta to duk wannan jarabawa ne shi yasa ake ce da ita alwa'izus samit wa'azi amma mai shiru da wannan duk in aka kalla Allah ya ce ya halicci rayuwa ya ce ya halicci mutuwa kuma ya ce dan ya jarabe mu ya ga wane ne zai kyautata ayyukansa to me ake so a cimma kenan duk in aka ce jarabawa dai dole ɗayan biyu ne zai faru a ƙarshe ko dai a ci jarabawa ko kuma a yi mene ko a faɗi jarabawa to inda ya kamata kenan yanzu hankalinmu ya dawo kai waye wanda ya ci jarabawa kuma ta yaya ake cin jarabawa waye wanda ya faɗi jarabawa kuma ta yaya ya kamata musulmi ya kubuta daga faɗuwa wannan jarabawa ko shakka babu amsan wannan a fili yake wanda ya ci jarabawa in dai musulmi ne shine mutumin da ya samu yardan Allah shine ƙarshen magana in dai musulmi ne mutum wanda ya ci jarabawa shine wanda Allah ya yarda da shi shine wanda ran da za a hau da ransa sama da sunan mamaci Allah zai ce da shi ya ayyatu hannabsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati duk mutumin da ranar mutuwarsa aka yi masa shelan zo ka huta an yarda da kai zo ka jira lokaci a yi maka sakamako to wannan ya ci jarabawa kuma ina muku rantsuwa da Allah ko da a ce sau ɗaya yake iya cin abinci sau ɗaya a rayuwar duniya ko da a ce tufafinsu ɗaya ne tilo kuma dutsun ma ne ya gaggiya in dai a wannan rana Allah ya amsa yarda da shi to shi fa ya riga kakarsa ta yanke saƙa kamar yadda Bahaushe ke faɗi to kamar haka duk abin da mutum zai samu na ni'imar duniya duk irin matakin da mutum zai taka har ka ji kila ranka na baka ka zama kaman kun faya kun ko duk abin da ranka ke so kana da dukiyar da zaka siya kila duk wanda kake so ka kurmushe kana da ƙarfin kurmushe shi ko ta jiki ko ta mulki ko ta ilimi ko ta dabara duk akwai su ai duk ƙarfi ne ko wani Allah ya bashi ƙarfi a kasuwanci wani Allah ya bashi ƙarfi a shugabanci wani Allah ya bashi karfi a ilimi, wani Allah ya bashi karfi a gangan jiki, kowa da irin baiwar da Allah ya mishi. To amma ka sani wannan baiwar da Allah ya maka fa yayi maka ne dan ya ƙara ma wata ni'imar da ta fita in kai abin da ya kamata da ita. Sannan kuma in har za ka yi abin da ba shi Allah yake so da ita ba, to ana shelanta maka ne yanda kake jin kana da wannan baiwar. Akwai wanda ya fika kuma zai maka abin da yafi wanda kake. A cikin komai akwai aya da Allah ta'ala ke sanya ma mutane. Idan mun duba, in akwai wani abu da yafi komai alkhairi a ban ƙasa da Allah zai ba wani ɗan adam, to babu wanda Allah zai ba su alkhairin da yafi wanda aka ba annabawa da manzanni. Abu na farko kenan. Shi yasa ta alqur'ani mun gode ma Allah da yasa shine littafinmu, saboda ya nuna cewa Allah ya zabi alqur'ani yafi kowane littafi, tunda ya bada shi ga annabi manzon da yafi kuma kowane annabi kuma kowane manzo sallallahu alaihi wasallam. To tunda har abin ya zama haka, kenan ashe Allah ya zabi annabawa da manzanni, ya fifita su, ya yarda da su, kuma ya sa hanyar rayuwarsu ita ce kadai hanyar da ya yarda da ita. To yanzu ba sauran annabawa, ba sauran manzanni a cikinmu, menene gurbin da za mu bi mu dace da kuma wancan darajar da Allah ya musu? Shine ruko da abinda suka rayu a kansa, ruko da abinda suka rayu a kansa. Inda Allah ta'ala ya zaɓi wani abu da yafi wanda ya basu, to da an ga wannan abin shine zai bayyana a tare da su. In mun duba wannan ƴan uwa musulmi, za mu fahimci cewa yana daga cikin alaman so da Allah ke yi ma mutum a ganshi yana da amsa umarnin Allah. Yinayin Allah ya ishe shi, bari na bari ko da ba a sa masa ƙarfi ba yana isar da shi. Sannan a ɓangare guda, saɓa ma wannan shi zai haifar da rashin jin daɗin duniya da ta lahira. Babu abin da saɓa mishi zai zama fitina ga mutane kamar saɓa ma addini. Yana da kyau mu san wannan. Duk abin da za a saba ma a ban ƙasa zai iya zama da ɗan sauƙi idan ba addini ba ne shi. To amma idan ya zamto addini ne ake saba masa, to za a samu akasin da ba a tsammanin shi. Ta ina za mu fahimci wannan? Shine a cikin alkur'ani kai tsaye. Allah subhanahu wa ta'ala ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam ya tadda duniya suna cikin yaƙe-yaƙe da kashe junansu da rashin kwanciyar hankali, kusan makamancin irin wanda muke ciki a yanzu. An ce Libya ta tsinke ta kama da wuta, an fara iface-iface ya koma yaƙi, Sudan ta zama sai dai a kwashi ai kaza, ɓangare kaza ba kwanciyar hankali, Iraki tsohon labari ne, an fara ɗanɗana kaza, can wuri kaza ya ɓalle, yanzu an fara kaza, wani sun fara kaza, duk me ya kawo wannan? A irin yanayin da kusan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tadda duniya kenan a lokacin da ya zo. Har yake cewa Allah da kanshi yake fara ce a yake cewa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Mutane na yaki su zub da jini su kashe junansu, sai duk abin da suke yi a haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tadda duniya. Babu kuma abin da ya gyara waɗannan mutanen har sai da suka dawo suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya. Ya zamto wanda da suke yaƙan junansu, yanzu kuma su suke ba junansu zakka a junansu, su suke jana'izan junansu, su ne mai ɗan uwa ke fifita ɗan uwa akan ɗan uwansa har Allah ya biye su ya ce wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ba abin da ya haifar musu da wannan har sai da suke biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Kamar yanda wasu kuma suka yi bijirewa biyayya gare shi din ba su yi ba, Allah ta'ala ya gargaɗe su, bayan ba su ji ba kuma Allah ya tabbatar da ayoyin shi a kansu. Yake cewa falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Lallai waɗanda suke saba ma umarnin Allah ko umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam, to su ji tsoron Allah. Ya ce ni da kaina ina gaya musu su ji tsoron wata irin fitina. Kun ga ya kawo ta bin nakira, saboda me? Za ta iya faruwa a kowane lokaci, kuma za ta iya faruwa daga irin kowane irin salo. wanda bamu dade da fitowa ba mu ga mai fita daga daya bai ko covid 19 wama ya'lamu junuda rabbika illahu Allah ya turo abin da ya gagara duk duniya kuma ba mu gane shi ko ba haka bane a matsayin ka na musulmi kai tunanin cewa duk abin da zai sa dai da dawafi a dakin Ka'aba ka cokal duniya ta tsaya kip in kana da hankali ka sa akwai notice a cikin wannan akwai wani abu da ake so ka gane kuma ka shirya mishi to wannan ƴan uwa musulmi kaɗan ne daga abin da ke iya bayuwa a duk lokacin da aka saba umurnin Allah da mannansa domin Allah subhanahu wataala ya faɗa ce duk wanda zai saba mishi to ya jira wata irin fitina da za ta iya samunsa musamman ana iya kawo wani abin da za ka ɗauke shi ni'ima ne sai mutum ya tafi a kansa sai a taɗiya ƙafansa a kai ta koma mai fitina yanzu ku kalli makamaciyar fitinar da take ƙoƙarin ruruwa na wannan rikice-rikicen da ake yi social media an ɗauke shi arziki da jin daɗi ko ana kasuwanci a kansa ana samun kuɗaɗe ana yin karatu ana kaza amma yana daga cikin kuma abin da ya ƙara rura wutan wasu fitintunin na abubuwan da ake gani da ake yaɗa su da ake shelanta su to kaga asali abu ne wanda aka kalle shi a matsayin ni'ima da ci gaba da wayewa to amma yanzu wani zai iya shiga ɗaki fa ƙasa da minti 30 in yana da followers yana da tunani mai ƙarfi zai iya ruruta fitinar da wallahi sai an yi da gaskiya iya kashe ta a cikin ƙanin lokaci to me ya haifar da wannan kuma ba za a daina ba fa za a zo ma a yi abubuwan da suka fi waɗannan a nan gaba to amma a matsayinmu na musulmi Allah ya riga ya ba mu garanti da tabbacin cewa in mun rayu a kansu to mun tsira kenan wannan zai bayi zuwa ga cewa duk wani abu da zai taso koma ma Allah da manzansa shine zaman lafiyarmu domin a zamantakewanmu za a samu saɓani a tsakaninmu mai yawa za a samu rashin daidaito duk inda ka tara ko a gida ne kai ka haifi ƴaƴa amma halinsu kan bambanta to ballantana haɗuwanmu ni da kai shi da su in an samu irin wannan yana da buƙatan kwantar da hankali da koma ma Allah da manzansa koma ma Allah da manzansa ta fuskan me na farko kai a karan kanka dan zai iya yiwuwa wallahi laifukan wasu mu ya jama Allah ya rinka haifar da wannan fitinas dan ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ana ganin wasu na tono fushin Allah wanda ya kamata ya magana bai magana ba wanda ya kamata ya wa'azi bai wa'azi ba wanda ya kamata ya nasiha bai nasiha ba wanda ya kamata ya sa ƙarfin mulki bai sa ƙarfin mulki ba to dole a samu gamewa ta fitina da za ta gaddabi kowa ya rasa yanda zai yi da ita sannan na biyu dole a samu buɗewar yalwar zuciya da fahimtar juna rayuwa in ba a samu mai wauta da mai tunani ba ba za ta daidaitu ba ma'ana za a samu masu wauta da yawa amma in ba a samu waɗanda suka san ya kamata ba da sanin ya kamata da aiki da ya kamata to za a dinga lalata goma ɗaya ba ta gyaru ba to a wannan lokacin kuwa dole ne mu yi haƙuri da junanmu haƙuri da junanmu ya shafi baiwa shugabancinmu ƙarfi muna da shugabanci sawa'un na masallaci ne sawa'un na islamiyya ne sawa'un na gwamnati ne na siyasa ne ko ma na me ya zamto muna da saurare da ƙoƙarin gyara ta yiwu kana da wanda zai jagorance ka amma yana abin da kana bai dace ba ko kuma ana tafiyar da abu bayan da ya dace ba kar ka ɗauki irin usulubinsa na rashin dacewa don ƙoƙarin kawo gyara abin da kake ga ya dace rayuwa tana da daɗi da sauƙin lamari ba a tsammana a iya samun wanda zai iya ɗanɗana wa mutane ko ɗanda fir'auna ya ɗanɗana musu amma lokaci ya zo ya wuce da shi ko to amma nasara shine gyara ba lalaci ba nasara shine gyara abu ba lalacewansa ba idan ya zama na cewan yau muna fahimtan cewan akwai matsalar da ba haka ya kamata ta kasance ba, to mu ma kuma ba daidai bane mu nemi hanyar fitina dan kauda matsalar da ba ta yi mana ba, sai mu koma mu bi hanyar da ta dace. Na'am, la'alla babu hanya na abin da ya shafi tirsasanci dan zai haifar da fitintunu, amma tarihi na ijiye, wanda ya kyautata ya sani, wanda bai kyautata ba fa ya sani, sannan lokacin bukatuwan kowa zai zo, to wannan lokaci mutane su amfani da sani ya kamata su, kuma su bi tsarin da zai zamto gyara ne ga al'umma, ba abin da zai zamto fitina da zai hana kowa kwanciyar hankali da abin da ya dace da shi wannan lokaci ai ko. To dan haka a takeice ɗan uwa musulmi, kusan kiran dai shine mu maida rayuwar mu zuwa ga Allah da manzansa, mu zamto masu ji gare su, masu saurare da biyayya zuwa ga abin da suka kiraye mu gare shi. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ta'ala ya sa mu tarayya alada, wanda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana baki daya. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah.